This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alher Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkamu da hantsi ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye yake azawa a ɓangarorin ƙasar Sudan ta kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabo yarjejeniyar samun zaman lafiya a kacokan ɗinta ba. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a, wakilan kwamitin 15 sun yi kira ga dukkan ɓangarorin Sudan ta kudu da su mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nan take. A ranar Alhamis, shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya bai wa rundunar sojan ƙasar umarnin da su dakatar da dukkan hare-haren da suke kaiwa. Ya ba da wannan umarni ne kafin a fara amfani da yarjejeniyar samun zaman lafiya a yau Asabar ɗin nan cikin yardar Allah. A ranar Laraba, shugaba Salva Kiir ya rattaba hannu akan yarjejeniyar a Juba. Mako guda bayan da shugaban 'yan tawaye Riek Machar ya rattaba wa yarjejeniyar hannu a birnin Addis Ababa. To amma a lokacin Mr. Kiir ya bayyana ta babbarsa a kan yarjejeniyar, al'amarin da ya sa aka yi ta bayyana tsoron cewa ƙila yarjejeniyar ba za ta kankama ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ranshi ya ɓaci sosai da ya ji labarin cewa an gano gawawwakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babban mota a kan wata babban hanya a ƙasar Austria kusa da kan iyakar ƙasar Hungary. Yawancin gawawwakin na 'yan ƙasar Siriya ne, ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin acewa yaƙi da ta'addanci domin neman inganta rayuwarsu a Turai. Aƙalla mutane uku aka kama bayan da aka gano gawawwakin a ranar Alhamis. 'Yan sanda sun ce sun yi imanin cewa yawancin mutanen da suka mutu sun rasu ne saboda rashin isasshen iska. Ba ga ganin cewa sun cika alƙawuran da suka ɗauka na baiwa 'yan gudun hijira da suke acewa hatsari kariya da mafaka, Mr. Ban ya ce tilas ƙasashen duniya su ƙara zage dantse wajen magance rikice-rikice da wasu matsalolin da suke tilastawa mutane arcewa domin ba su da zaɓe. Mr. Ban ya ce kasan yin haka zai sa fiye da 'yan gudun hijira 40,000 da ake samu a kulli yawan ƙaruwa. Yawancin 'yan gudun hijirar suna arcewa ne daga ƙasashen Siriya da Iraq da kuma Afghanistan. A nan Amurka, a jihar Virginia da ke kusa da nan birnin Washington DC, an yankewa wani matashi ɗan shekara 17 da haihuwa mai suna Ali Shukri Amin hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari, a saboda an same shi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar baiwa ƙungiyar ISIS taimako. Ali Shukri Amin ya amsa laifin da aka yi zargin ya aikata a wata kotun gwamnatin tarayya a watan Yuni na amfani da dandalinsa na Twitter wajen aikawa wakilan ƙungiyar ISIS da magoya bayansu sakon ƙarfafa gwiwa da kuma shawarwari. Haka kuma ya ce ya taimakawa wani matashi mai suna Reza yin bulaguro zuwa ƙasar Siriya domin ya shiga ƙungiyar ISIS. Lawyer gwamnatin Amurka Dana Winter ta ce hukuncin da aka yankewa wannan matashi a jiya ya nuna cewa duk wanda aka kama da laifin amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo wajen nuna goyon baya ga ƙungiyar ISIS to za a hukunta shi kamar yadda za a hukunta waɗanda suka je suka shiga ƙungiyar ISIS ɗin. Haka kuma a jiya Juma'a, wani alƙalin kotun tarayya a jihar Florida ya yankewa wani ɗan ƙasar Kenya mai suna Muhammad Hussein Said hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari domin shi ma an same shi da laifin goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda har guda uku da suka haɗa da ƙungiyar Al-Qaida da Al-Nusra Front, kawar ƙungiyar Al-Qaida a ƙasar Iraq da kuma ƙungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia. A watan Mayu, Muhammad Hussein Said ya amsa laifin cewa ya karɓi kuɗi daga hannun wani da shi ma ake zargi da niyyar aikawa ƙungiyar Al-Shabab. Haka kuma ya ce ya yi ƙoƙarin ɗaukan waɗanda za su kai hare-hare a cikin nan Amurka. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama dan Amurka ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran a kan shirin nukiliya ta za ta toshe mata duk wata kafar da take da shi na ƙera bam ɗin atom. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake mai da martani ga damuwar da Yahudawan Amurka suka nuna a kan yarjejeniyar. Mr. Obama ya ba da gudunmawa ga wani shirin da wasu ƙungiyoyin Yahudawa suka shirya ta gidan talabijin na yanar gizo, wanda suka yi shiri makamancin wannan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da Sakataren Makamashin Amurka Enes Morris. Shugaba Obama ya ce sun yi watanni suna tattaunawa da gwamnatin Isra'ila a kan yadda za su inganta haɗin kai ta fuskar matakan tsaro da inganta musayar bayanan sirri da kuma yadda za su daƙile tasirin Iran a yankin. Ita dai gwamnatin Isra'ila ba ta goyon bayan yarjejeniyar da za ta hana Iran ƙera bam ɗin nukiliya domin a sassa ta mata takunkumin da ƙasashen yammacin duniya da kuma Amurka suka aza mata. Mr. Obama ya ce ko da yake yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsalolinsu da Iran ba, to amma ya fi babu bafulla ce da baƙin ɗa. Ya ce sun san cewa gwamnatin Isra'ila ta san da haka. Haka kuma ya ce babu wani ɓangare na yarjejeniyar da zai hana su ci gaba da matsin lamba a kan ƙoƙarin daƙile ayyukan ta'addanci.
To, madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da kungiyar bayar da tallafi ga bangaren lafiya, wato T-Shape, yayin da rahoton mu na biyu zai magana a game da yadda ayyukan lafiya ya gudana a jihar Maradi dake Jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotanni biyu, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke garin Abuja ta yi da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Bagudu. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Bayar da tallafi ga ɓangaren lafiya da ta yi aiki a jihar Bauchi, wato T-Shape, ta bayyana irin nasarar da ta samu cikin shekaru biyar da suka yi a jihar suna gudanar da ayyukansu, musamman ma a ɓangaren lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara.
A taron manema labarai da kungiyar T-Shift ta gudanar na kammala ayyukan ta shekaru 5 da take aiwatarwa a fadin jihar Bauchi. Dr. Halima Muqaddas, mataimakiyar shugaba a T-Shift, ta bayyana irin nasarorin da suka gudanar a jihar Bauchi a kungiyar T-Shift.
Wato in an ce nasarorin da muka samu tunta shi da nasara ne da muka samu a na Bauchi State da baki daya, because da nasarar T-Shift bace kawai. Ita taimako da muka yi ma gwamnatin jihar Bauchi, musamman kan kiwon lafiya na mata da ƙananan yara da jira-jirai, mun yi shi ne tare da hukumar ma'aikatar kiwon lafiya. Kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta nuna mana ta inda take son taimako, kuma mun yi ayyuka da yawa da dama. Na farko akwai asibitoci waɗanda suke bukatan a gyara su, mun gyara waɗannan ma asibitocin da musamman ƙananan asibitoci na ƙaramar hukuma daban-daban a jihar nan. Dan idan ka lura da aikin mu gaba ɗaya a cikin jihar, muke kowane ƙaramar hukuma, duk ƙaramar hukuma 20 na jihar Bauchi ba inda ba mu shiga ba. So mun ka taimaka a gyara asibitoci tare da basu kayan aiki, kuma a fannin koyarwa mun yi taron bita ma akalla za a kidaya fiye da 3,000 na ma'aikatan jinya na jihar Bauchi. So an yi musu taron bita a fanni daban-daban ta yanda za su daɗa ƙaimi akan aikin su. Sannan kuma mun haɗa kai tare da ƙananan hukumomi da ƙungiyar taimakon kai da kai na kowane ward da gunduma, kowane ward dai na Bauchi. Kowane ward a Bauchi muna da ward 323. An zaɓi 'yan taimakon kai da kai guda 10 wanda suke shiga gida-gida su tantance cewa mace in tana da ciki a yi mata ba ta shawarwari ta inda za ta kula da kanta, ta yadda za ta zuwa ta yi awon ciki, ta kuma samu isasshen lafiya ta je ta haihu a asibiti.
Dr. Halima Muqaddas, mataimakiyar shugaba a kungiyar T-Shift. Sarkin DAS Alhaji Usman Bilyamin Usman ya ce gwamnatin jiha za su daura daga inda kungiyar T-Shift din ta tsaya.
Dama T-Shift suna aiki a ta wani bangare da gwamnatin jiha, sannan ta wani bangare kuma sun sako mu a ciki, muna nan muna duba muna taimaka. To su duk da sun gama, amma mun tabbata muna tare da gwamnatin jiha, mun ga abubuwa da suka yi nagari, kuma mun riga da mun shirya yadda za mu daura akan abin da suka bari. In Allah ya yarda yadda suka yi din, ba za mu bari ya lalace ba, za mu ci gaba da bada shawarwari ma gwamnati, saboda ta ci gaba da yin wannan ayyuka, sannan kuma saboda samu a ga ci gaban wannan aiki. Kamar yadda ka sani, waɗannan magungunan ga su nan duka da wanda ake shafawa na cibin yaro, da kuma wannan da mata take sha saboda wajen haihuwa, rage zubar da ciki, to duka wannan suna daga cikin abubuwa da muka yi. Kuma a lokacin da aka yi haɗaka ɗin da jiha ta sayi magungunan nan da yawa daga kamfani da take yi, wanda aka raba ma mata masu juna biyu waɗanda ke haihuwa a nan jihar Bauchi. So abu ne da aka ga ci gaban su kwarai da gaske, kuma mun ga alherin wannan al'amari a jihar Bauchi. Kalubale kamar yadda na faɗa da dama, yawanci kowa ya sai da mutanen mu suke da al'adu, maza ba su cika barin mata su je asibiti ba, su yi awo ko kuma su haihuwa, sannan ba su cika amincewa maza likita su je su duba matansu ba. To wannan su ne matsalolin da muka fuskanta ga a wajen aiko a rigakafi da muke yawo, sai ka ga mutum ya ki ba da ɗan, ba kuma yana da wata dalila ba, sabida dai kawai traditional beliefs haka. To amma daga baya da muke ta wayar da kan al'umma, an samu canji kwarai.
Sarkin DAS kenan, Alhaji Usman Bilyamin Usman. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. A yayin wani taro da likitoci suka gudanar a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar, sun bayyana gamsuwa da yadda ayyukan lafiya ya gudana a watanni 6 da suka gabata.
Sakamakon bitar ayyukan da ya gama, likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maradi ya samu gamsuwa daga likitocin fuska sha'anin kiwon lafiya a tsawon watanni 6 na tsaba aiki. Malam Isa Gagara na sashen da ke kula da duka wata annoba a cikin jiha ya kawo mana ƙara haske. sai shi aikin da ake yi da wuya a ce ai aiki ba wa ɗan matsaloli wanda ya zamanto sai a ce a cikin jaha ana iya samu a gaggyara su in ya zamanto aiki ya zamanto masu hannu da shuni za su bada gwamnati ne za ya bada so yana su kokari kenan dan kuskuren da anka gani an samu bisa kan yin aikin da ya kamata a yi kenan nan wata shida masu zuwa za a gyara su
cikin tsarin ba a fuskantar matsaloli na kuɗaɗe
eh kuɗaɗe dai ba a samu tunda cikin miliyar 4 da anka yi da anka an shirya inda za a yi ayyukan duka na wata shida an samu kwatancin da miliyar 3 ake cewa cikin wata shida yauce kenan kulliya ta biya kudin sabuni tunda dai an samu kudin da aka kamata a yi wannan ayyukan
da yake sha'anin kiwon lafiya ne kamar wani irin cututtuka ne suka hi damuwa a lokacin
kun san ne yanzu a wata shida inda sun ka huce wanda sun ka yi damuwar jama'a kamar da ya zama to annoba kamar ciwon tubus suna ce mishi dissa shine da yawanci wanda dai ya shahi annoba shi dai ne da mutane da wacce shekarar ta huce akwai bambanci sosai tunda kun gani wacce shekarar ta huce mun yi damuwa da kwalara shekarar bana Allah ya kawo mu saukin ta kenan babu ta farkuta a cikin jaha kenan ya ce an gode
domin haka ne malam Isa gagare bai na cewa akwai abin da za su ci zuwa gaba matakan dauka ya zuwa kuma kira ga masu kawatan lafi ga sha'anin kiwon lafiya
shine duk kowace jaha abun da ya shaheda kowace likita abun da ya shaheda su tsaya silisa abun da ba mu yi mesa ba mu yi shi ba sai mu gani nan da wata shida menene za mu yi don mu samu sauran ayyukan da ba mu yi mu yi su to shine kowa sa kai a gaba an azama kowa nauyi ga abun da ya kamata yi kenan wannan na wanda an azama kowa nan wata shida masu zuwa ya zamanto kowa ya yi shi don a samu ayyuka su tai daidai
ko bayan gwamnati akwai kungiyoyi masu hannu shine da ke tafa fuskar sha'anin kiwon lafiya a nan wata ila akwai kira za a gare su
to kira shi gwamnati ta gani yana ka bana shi kokari su ma masu hannu shuni wanda a kusa gare mu suna kana su nasu gudunma kenan dai kiran da za a yi da kwari kowa ya zamanto dai kudaden da an kace za a yi ayyuka a samu a same su kenan kowa a wanda ya shahe shi wannan a samu a zuba ma likitoci su samu su wani ayyuka
malam Isa gagar kenan space na hukumar kare lafiya ta jiha DRSP Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani. Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu ta bayyana muhimmancin rigakafi ga kananan yara da kuma shayar da yara nonon uwa a wata hira ta musamman da suka yi da wakilin murya Amurka Madina Dauda.
Na daya dai kasar mu Najeriya kwanan nan aka yi bikin murna da bikin gyama duniya cewa shekara ɗaya yanzu babu ciwon polio watan shan inna to shi shan inna din nan a Najeriya shekara ɗaya ne amma albishirin ki a jihar Kebbi shekara hudu babu polio alhamdulillah wannan kuma abu ne wanda zamu yi kuri da shi kwarai da gaske wanda kuma ana yi muna ta gyama duniya kuma ana ci gabawa ina so in amfani da wannan damar in kira ga iyaye maza da mata da cewa dalilin da yasa ba a samu polio nan ba ita ce saboda rigakafin nan da ake yi idan aka daina yin rigakafi cutar nan za ta dawo saboda haka dan Allah a ci gaba da kai yara da an haihe su a ci gaba da kai su rigakafi ba polio kawai ba shan inna ba dukan su wajen guda 6 ne ana yin su kuma gwamnati ke bada su kyauta ana zuwa gidaje gida ana yi anguwa dan Allah muna kira gare su da uban kasa su bada goyen baya su fito da yara a yi masu wannan rigakafin game da kuma shayar da yaro a kasar mu al'adar mu ce ba da nono ba mu cika samun matsala ba ko wace mace in ta haihu ta san dama nono za ta bayar inda ake samun matsala shine ci gaba da wannan bada nono din wasu ko ruwan bai zuwa sosai ko kuma suna gani kamar isa ce su hada da madara ta gari sai su hada to daga nan ake samun matsala yaro a yi shi da ruwan da ba tsafta kwayoyin cuta na ciki yaro ya kama da zawo da amai ba abinda ke samu rasa yara da ke kashe yara a Najeriya yau kamar amai da zawo kuma duka saboda ruwan da bai da kyau ne idan aka samu ruwa mai tsafta kuma ita uwa ma tana da tsafta ana bada madara amma saboda yadda yanayin kasar mu yake har dai a kankara haka akwai matsala shi yasa ba ma son a bada nonon nan tafi kyau tafi gina jiki duk ƙwayoyin lafiya da abubuwan da yaro ke bukata na hana ciwo ya shiga jikin shi duk yana nan dumbule Allah ya sa shi cikin nonon nan ba sai ka ba yaro komai ba wata shida in ka haihu anan inda kaman a birni haka akwai mata masu aiki to kiran da muka yi wannan shekaran shine wa gwamnati da ma'aikata haka ko bankuna da sauran su su yi kokari kowane ma'aikata a samu inda aka kebe na mata wayanda za su iya zuwa su bada nono za su iya zuwa da yaran su su basu anan su aje su inda ake kula da yara su zo in suna cikin aiki sai su zo su basu nono in dai yaro yana tare da kai hankali ya fi kwanciya aikin nan zai fi tafiya kasa ba za ta rasa aikin da kike yi ba shine abu kiran da yake muka yi musamman da daga gwamnati da masu ma'aikata da yawa idan nono bai tafi yadda ya kamata ba to daga nan ake fara samun matsala da abinci da kuma gina jiki da lafiyan yaro sai a fara bada abincin da bai kamata ba ba wai wani daban muke yi ba ana siya na gungwani din nan na gungwanin nan ki tunanin ki gani wannan abincin da ke cikin gungwani an kawo shi daga can kasashen waje yayi wata shida yana tafiya yazo ya zauna a filin jirgi wani wata shida kamin a kawo shi a ita bayarwa a takaice dai ba abinci ne lafiya ne ba idan kika dauki shinkafan ki kika dafa shi yadda yaro zai iya ci a faffasa shi a dan sa mashi mai ko a sa ruwan nama a ba yaro yafi maki alheri akan wannan na gungwani kuma yafi saukin yi ma kuma kana iya kai ka aje shi akan wanda ake siya din nan gaskiya mu ba ma son ana ba yaro wannan abinci to duk daga wuraren nan ba da nono reno yayi in aka zo yayi a ba da abinda daga nan amai da zawo ba ai riga kafi ba sune abubuwan da ke sa ana samun rashin lafiya da kuma rashin gina jiki babu dadi amma jiha muke bi tana daga gaba a cikin yaran da ba su da ginin jiki sosai amma muna daukar matakai da yawa hukumar kula da lafiyan yara wato UNICEF akwai taimako ta musamman da ta kebe da take yi a jihar Kebbi wanda kuma su ma a nan jihar su ƴan Ministry of Health din the Ministry of Women Affairs da kuma State Primary Health Care Board suka dauka suna akwai yadda suke rarraba wannan taimakon akwai garin da suke raba ma yara da ake kara musu a cikin abinci da ke kara musu gina jiki
to ganin cewa ke kwararriya ce likita ciki wanne ne ya fi alfano ga yaro ba shi nono na wata shidan nan ba tare da an hada da wani abinci ko ruwa ba ko kuma a'a uwa tana iya ci gaba da shayar da danta har ya watanni 18 ko 19 ko da ba za ta ba shi ruwa ba
a'a daga zaran wata shida dole ta kara ta fara ba da abinci ana girma idan yaro ya girma ba ta ku iya zai fara kuka yunwa ya dame shi shine ai nace ana samun matsala daga wurin yayin nan abincin da ya kamata a fara bayarwa daga wata shida ana dan kokari ana shigowa da wasu irin abinci dai haka shinkafan nan ne a dafa shi tuwo ne a yi shi daidai a sa yauki sosai yadda yaro zai iya ci a dafa shi ya zama falefale haka a bashi amma za a ci gaba da bada nono dole ne za a bada nono amma dai kaman wanda addinin mu ma yanzu sauki ya baka daman kuma an ce ka bada nono shekara 2 nan ya bada daman mace ta huta da samun ciki ba wai lalle ne ba zai hana ta amma yawanci yana taimakawa wajen sa tsakani a cikin haihuwa sannan kuma zaka kawo wani abinci dai dole ka sa dole dai zaka kara wani abinci amma yaron zai ci gaba da shakuwa da uwa da kuma samun amfanin nonon nan kamin a fara bada madara ta shanu sai yaro ya kai kaman shekara 1 ba a san a bada madara na san Fulani mun nayi amma dai bai dace ba saboda cikin yaro bai riga ya zama yana iya daukan nauyin wannan madaran ba gaskiya yafi a bada nono wata shida gaba daya ba ruwa ba komai ai ta bada nono daga wata shidan nan kiya iya ki fara sa in wasu abinci kadan in ba haka ba shi ma zai zama matsala jikin yaro ba zai girma ba
mu dubi kuma lafiyan ita uwar yaro So da yawa likitoci suna yi wa mata bayanai ne da za su rika tsaftace jikinsu da kuma tsaftace jikin ƴaƴansu. Amma kin ga waɗannan faɗakarwan bai kaiwa ƙasa-ƙasa can-can inda mata suke a karkara su je da waɗannan abubuwan suke. Wani yunkuri kike yi ke a matsayinki na gakin likita kuma gakin matar gwamna na tabbatar da cewa ire-iren waɗannan ɗin sun kai ga waɗanda ya kamata su samu labarin su?
In na koma ma tambayan da muka yi da aka yi man dazun akan cewa menene mahimmancin ma office din matan gwamna, to ai wannan abin yana daga cikin su. Kamar yadda kika yi magana, matan da ke kankara muna zuwa ko ina ba inda ba ma zuwa mu hawo kwale-kwale mu hawo ƙasa, ina iya nuna miki fotunan mu shiga ko ina. Kuma idan ko an ki ko an so, idan matan gwamna ta shiga wuri mutane na fitowa, sa su fito su ganki duk maganan da kika yi ana ɗauka. To ashe ko in ka je da magana ne alheri ne amfani suna ɗaukawa. Shi yasa za ku ki ga kaman ga talabijin haka ko gare kuma a rediyo za a ɗauki wani sanannen mawaƙi ko ɗan drama ya zo ya yi talla ko akan ciwon rigakafi ɗin nan, akan ciwon shan inna ko rigakafi ko shayarwa. Duk dai ya zama kaman mu ma kusan aikin da muke yi kenan, saboda kana idan al'umma, al'umma sun san ka za ka yi magana mai kyau za a saurare ka. Shi yasa mu ma in mun je sai mu gaya musu kuma suna ɗaukawa yadda ya kamata su yi tsaftace kansu da tsaftace muhallinsu, kuma su ganka kai ma yadda kake su yi koyi da kai, shi ma dai yana amfanawa ƙwarai. Shi yasa har yau kuma sai mun koma ga yaƙi da jahilci ɗin nan. Matsalolinmu da dama a ƙasarmu saboda rashin ilimi ne. Ilimi ta kowane iri, ta Arabiya ce, ta boko ne, idan mutum ya same shi zaki ga da wuya yana yin abubuwan ƙazanta da sauransu.
Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
Masu sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida malamai, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye ke azawa ɓangarorin ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya kacokan ɗinta ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ran shi ya ɓaci sosai da ya ji labarin cewa an gano gawawwakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babban mota a kan wata hanya a ƙasar Austria kusa da kan iyakar ƙasar Hungary. Yawancin gawawwakin na 'yan ƙasar Syria ne, ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin acewa yaƙi da ta'addanci domin neman inganta rayuwarsu a Turai. An yanke wa wani matashi ɗan shekara 17 da haihuwa hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari a saboda an same shi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar baiwa ƙungiyar ISIS taimako.
To, madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kubahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.